بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله وأولى درسنا من عاش المسلم وأولى كان kwacce ita ce ranar 11 ga watan 1 shekara ta 2021 a wannan darasi wanda shi ne darasi na 14 ke na ko a wannan matsalaci da ke tafi da rock cra zaria a wannan littafi wanda ya kunshi abubuwan da ke da alaƙa da aikidu suke da alaƙa da ladibba abubuwan da suke da alaƙa da hikimomi da kuma abubuwa na zamantakewar rayuwa yau da kullum. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa Sheikh Jabir su zahiri wanda kuma wannan littafin ya kuma haskaka ƙabarmu sa kuma Allah ya ba mu damar da za mu yi littattafan da bayan mun bar duniya za a dinga karanta. سامو تاشي لك تصل العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر، الإيمان باليوم الآخر. يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها، ويوما آخرا ليس بعده من يوم، ثم تأتي الحياة الثانية واليوم الآخر للدار الآخرة، فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم، فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة، ويجزي الفجار بالعذاب المقيم في النار.
imani da ranar lahira a ya wajaba ga musulmi imani da ranar lahira abinda ya sa ake kiranta da cewa yawmul akhir, mana ranar ƙarshe shi ne ma'anar lahira ɗin, mana ƙarshe akhira ne lahira da warshi kenan, shi kuma bahaushe ce hausanta da shi ke cewa lahira. Abinda yasa ake ce mata lahira shi ne saboda ita ce ranar ƙarshe daga cikin ranakun duniya, sannan kuma ita ce ranar ƙarshe wacce a duk rayuwar za ta canza. Kamar yadda alamai suke faɗa, lahirar mutum tana farawa daga lokacin da ya mutu. Tun kafin mutum ya mutu zai fara gane ina ne makomar shi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hatta ta yadda ake cire ran mutum, to ta nan ma mutum zai iya gane ina ne makomar shi. Suratul Nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da mala'iku Iblis, wannazi'ati ghaqa, mana Allah ya yi rantsuwa da mala'iku waɗanda suke cire ran wanda ba mumini ba da ƙarfi. Wannashiqati nashqa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗanda suke cire ran mumini cikin sauƙi. Allah ya nuna mana akwai waɗanda ma za a ce su ciro ransu da kansu, akhriju anfusakum, ciro ranku da kansu. Saboda haka tun lokacin fitar rai mutum zai fara gane yanayin rayuwar shi. Za ka yi mamaki yadda wasu za a gaya masu kalmar shahada ba a ce ƙarara, ko ya aka maiwaita masa kalmar shahada ba yadda za a yi iya faɗa saboda yanayin yadda ya gabatar da rayuwa. da aka tsara rannan inda mumini ne za a kai shi sama shi ne ma na kalla inda kitab al-abwal tafsirin yin in kuma na kafiri ne za a kai shi ƙasa kalla inda kitab al-fujjar tafsirin wani guri ne da ake ajiye rayukan ana idan mutum ya mutu aka zo aka saka shi a kabari kowaye mutum shi to kabarin nan sai ya matsa shi hatta tattali a gurawo hatta yadda sai haƙarƙaransa biyu sun saba da suna ba wani mutum wanda zai kubuta daga matsa kabari kowa sai kabari ya matsa shi saboda haka bayan an rufe mutum ya sha wannan matsar kafin mutane su kammala tafiya za a dawo masa da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi a nan sosai ne yake cewa wa innahu la yasma'u khafqan alihi yana jin takon takalman da mutane suka kai shi saboda haka idan aka tashe shi mala'ikun da zai gani mala'iku ne waɗanda yanayin siffarsu ma yana da ban tsoro kamar da annabi ya ce azraqan munkar da nakir sunan su ma abin tsoro ne na ga fassara ma munkar da nakir su kansu ma'anan ma ma'anar sunan ba daɗi dai dai da irin su malik in tsara wuta ba a rizuwa na rizuwar babu ba a rizuwa na aiki ta gani da yi daidai da jibril ba ka gama na jibril shi ne abdullahi shi ne ma'ana jibril bawan allah so idan suka zo mala'ikun nan siffofinsu ma masu tsoro ne saboda haka za su ma mutum tambayoyi guda nawa tambaya guda nawa guda uku cewa ne ne wane ne ubangijinka sannan wane ne me addininka sannan me za ka ce game da wannan wanda aka haifo maka da shi saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul hijr yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce wa yudhillu llahu adh-dhalimin to in mutumin kirki ne sai ya amsa Allah ne ubangiji na addini na musulunci ira ga faɗa game da wannan mutumin ya zo mana da addini na gaskiya har zuwa ƙarshe in mutum ya yi wannan kenan sai ya fara samun rahama sai abin nan ɗinsa sai ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna amma idan mutumin nan ya zama mutumin banza ne sai ce ai shi bai sani sai ce ha ha kuma yadda ya zo don haka sai a ce masa la da raifa wala talaita to daga nan mutum zai fara shan azaba saboda haka sai ya zama to kabarinsa sai ya zama rami daga cikin ramukan wuta ala kulli hal kin daga nan mutum zai fara shiga halin fa'ulai wato mutuwa a kan imani wani abu ne wanda ya kamata mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi a kai duk iya abin da mutum yake aikata na alkhairi a duniya to kai ya roƙi da wannan kisa nan sallam daga cikin manya-manyan atoyinsa da yake shi ne ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ya mai zuciya zukata ta tabbatar da zuciya ta akan addininka sai ake ta mamaki cewa yaya yake irin wannan addu'a bismillah yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin yawan yin wannan addu'a sai yake cewa ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin ɗan yasun ubangiji ne guda biyu saboda haka Allah yana cicciya su ko da aka ce in mutum ya mutu ran juma'a ko daren juma'a Allah madaukake sarki zai kare shi daga azabar kabari za a yanke wa mutum ba saboda abin tambaya shine shin ya miki da imani ba tabbatar ba in mutum ya fara ya zauna a kabari mutum zai zauna a kabari wanda an yi saɓani shin jikinsa ne ake wa azaba ko ran shi ne saboda gaba ɗaya jikin mutum yana zama tsakani in ban da wani ɗan ƙashi a baya ɗan mutum shi kaɗai ne ƙasa ba ta ci shi sai ɗaiɗaiku da Allah ya tubace shi kuma waɗannan ɗaiɗaikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya tubace yawanci ba wata daraja ba ce ko rahama ce ko wani abu ne wanda yake nuna salahar mutum kawai yanayi ne yadda Allah ya so akwai malaminmu da yake koyar da mu ida Sheikh Abdulrazzaq Al-Badr yake cewa sun hira da wani daga cikin waɗanda suke yin haƙan kabari a Madina ya ce masa bayan wata shida mutum ya zama ƙasa ba abin da ake samu ila mai kata mu shiga bakiya a zafa mutum ne kai ya ba ta kai shiga to idan ka ga kabarin yadda ake shi dama su tun da can babu ruwa kan mutum ya mutu za a haɗa mai kabari to kabarin yadda ake shi za a yi shi dama ba za a yi lahabi ne yana da tsawo mutum ba wanda ba zai shanye ba nan sai kuma a yi wani rami a gefe to bayan 'yan watanni kaɗan ake maimaitawa yana daga cikin dalilan da ya sa har zuwa yanzu baki arba ta cika ba ba ragowar littafin wannan yana daga cikin dalilan da ya sa baki arba ta cika ba har yanzu take da wannan shi ya sa baki a har yanzu take da yawa take ake rufe mutane saboda duk bayan 'yan watanni in ban da sabarin sahabbai su ne kusan kawai ba a haƙe su ya ɗan wuri ɗan kaɗan amma duk kawai za a maya ne ala kulli hal mutum zai zama ƙasa haka za a ci gaba da rayuwa a cikin kabari har zuwa lokacin da za a yi busar ƙaho ta farko wanda wannan busar ƙaho ta farko ɗin Allah maɗaukakin sarki ne kawai ya bawa kansa sani amma abu ne wanda ya kamata kowa ya dinga tsorata kuma ya dinga tunata Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa kaifa an um wa sahibul qarn qad istaqama al qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantazuru mata yuqbaru fa yanfu Annabi sallallahu alaihi yake cewa ta yaya zan ji dadi a duniya alhalin mala'ikan da aka wakilta wato Israfil kenan ya riga ya rike kafan ya riga ya yi ƙasa da kai shi ya riga yana tsauraro kawai jira yake a bashi manatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sama da shekara 1400 shi mala'ikan yana rike da kafan to shi tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya za a yi dadi kama har zuwa yanzu ana cuta ana kashe mutane ana kaza duk saboda kawai wata manufa ta duniya to don haka idan ya yi wannan busar kowa zai mutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wani fika fisuri sassai kamar cikin mawaci wa man fil ardh illa man sha Allah kowa da kowa zai mutu illa man sha Allah wasu malaman suka ce ma'anarsa shi ne burin ɗin da kuma wildanin mukhalladun wannan da Allah ya zamansa aljanna su ne masha Allah mana kowa zai mutu sai wanda Allah ya so saboda haka su ne waɗanda Allah ya so dama shi ma mala'ikan da ya busa kawai shi ma zai murgini ya mutu da mai ɗaukar ran malakul mautin duka za su mutu saboda haka idan kowa ya mutu to shi ne ma'anar wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala zai zama gaba daya a ko'ina da ko'ina shi kadai ya rai babu abin da ya rai to haka za a ci gaba da zama a cikin kabari idan na ƙarshe suka mutu kuma yadda malam zai kawo mana dalilai nan gaba saboda haka idan aka tashi bayan an tashi sai ya zamanto cewa bayan an zauna babu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira yana cewa ma bainan nafkataini arba'un tsakanin musa ta farko da musa ta biyu akwai arba'in aka tambaya Abu Huraira aka ce arba'un sana sai Abu Huraira ya ce a sauki ana ba zan ba sani ba ko na wani aka ce masa arba'un shaharan wata arba'in ya ce a baitu aka ce arba'un yawman Abu Huraira bai faɗa ba saboda haka hadisin Abu Huraira ya zo a dunkule amma akwai abubuwan da suke nuna cewa shekaru 40 ne so wanda ya mutu na ƙarshe waɗanda aka yi tashin duniya da su aƙalla za su yi shekara 40 a kabari don haka idan aka zo bayan waɗannan shekarun sun cika saboda haka shi dai wannan mala'ika wanda ya busa ƙaho kowa ya mutu shi ne zai sake busa ƙaho saboda haka sai Allah maɗaukakin sai ya tashi mutane shi wannan kashin dan karami wanda yake a bayan mutum wanda shi ne kashin da baya kasa ba ta ce shi kowa daga nan zai toho saboda haka kowa daga nan zai toho sannan in mutum ya toho zai fito ne tsirara shi ne ma'anar aya take cikin suratul anbiya kama bada'ana awwala khalqin yu'idu kamar yadda muka fara halitta haka za mu tawo da ita yadda ka san yaro yana faduwa da sufofi guda uku ko hudu zai fado tsirara zai fado da ruba zai fado babu takalmi a kafarsa sannan kuma babu komai a hannunsa waɗannan sufofin guda hudu da su yaro yake fitowa duniya kuma da su kowa zai tashi saboda haka shi ne ma'ana kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu irin yadda muka fara da halitta a haka za mu mayar da ita idan ya zamanto cewa an tashi saboda haka in an tashi kowa tsirara haka ake tafiya Annabi Aisha take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi tsakanin maza da mata ko kalmi ce mata ai yanayin yadda abin yake a ranar ya fi karfin a tsaya ana wannan kallace kallace to in an tashi haka za a tsaya cikin tsananin zafi mutane suna jiran ma a zo ma a yi hisabi kowa ya san matsayin Allahu a'lam yana daga cikin falalar masu kiran sallah kafin a zo a yi hisabi shi ne ba za su sha wahala kamar yadda wasu za su sha ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke kiran sallah su suka fi kowa tsawon wuya ranar alkiyama saboda duk mutumin da ya fi tsawon wuya ya fi tsawo tun aka shiga zafi da wahala ya fi samun sauki za a gane wannan in ka shiga tarmatsi lokacin da muka je zamu ci ban shida a 2003 lokacin ba a riga an faɗaɗa gurin ba aka yi wani tarmatsi sai kalmar shahada ma ne kawai saboda na yi zaton mutuwar za ta zo a lokacin ma wani dogon mutum a kusa da ni shi bai ma san ana shan wahala saboda fuskar shi ta kera ta mutane so ala kulli hal za ci gaba da zama cikin wannan yanayi na wahala sannan in aka zauna mutane ba su san ma menene matsayinsu ba a lokacin ba su san me matsayinsu ba za a je wajen Annabi Adam a roƙe shi ya ceto Annabi Adam ne ke ya taɓa saɓa wa Allah ya taɓa cin ganyen bishiya a je wajen Annabi Nuhu shi ma Annabi Nuhu ya ce ya yi kuskure saboda ya addu'a an yi ruwan tufan sai a tafi wajen baban mutane baban annabawa Annabi Ibrahim shi ma idan aka je ce ya taɓa yin ƙarya guda uku ya taɓa cewa da matar shi ‘yar uwar shi ya an kuma taɓa zuwa ya karya gunki ya ce babban su ne sannan kuma za a tafi wajen gumaka ya ce ba shi da lafiya kamar yadda guda biyu su zuwa ƙur'ani ɗaya kuma ta zo a hadisi sannan kuma daga nan sai a tafi wajen annabi Musa, shi ma annabi Musa ya ce ya taba kuskure ya taba kashe sakifi, sai a je wajen annabi Isa shi ma ya ce ya yi ceto. Annabi Isa ya ce ba zai yi ceto ba, amma hadisin da ya inganta shi ne shi annabi Isa bai faɗi wani zunubi da ya aikata ba, kuma wannan hadisi shi ne wanda ya fi inganci. So dan kace an bauta masa ai ba ce ce an bauta masa ba, tsabanin waɗancan abubuwan da suka da annabawan sai suka faɗa za ga duk su ne suka aikata abin. To sai a zo ji annabi sallallahu alaihi wa sallam, a ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ana neman ceto, sai ka kallan sai ce ana laha. Wannan shi ake kira al-maqamul mahmud, annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ceto kala kala, amma wannan ceton shi ne ceton da ake kira al-maqamul mahmud. Saboda haka shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da yadda ya ce mutane ba, sai ya je ƙarƙashin al'arshi ya yi sujjada. Idan ya yi sujjada, Allah maɗaukakin sarki zai cusa maka wasu abubuwa na yaban da zai masa wanda shi ma bai san su ba sai a rana. Kaga wannan duk zai nuna maka ɓatan mutane da yawa da suke ba da garanti ga mutanensu. Saboda shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da yadda zai yi cutan ba, sai ya daɗe kuma ma yana fadanci. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce masa irfa ra'asaka ya Muhammad wa qul tusma wa sal tuqa wa shfa'at shafa, daga kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faɗa abin da kake so, roƙi abin da kake so, sannan kuma ka nemi ceto da a baka. To wannan ceton fa ba wai ceto ne na shiga aljanna ba, ceto ne na kowa ya san matsayinsa. To a lokacin ne kuma za a zo kan maganar wa mamanin kitabahu biyani ne fasaukar ya saba ya saba ya siya, da kuma ma mamanin kitabahu bishi malibi a babu ba ya ji mutuwa ya laita ne na mutu kitabiya shi wancan fasaukar da wasu ruwa ai wara a zarar yawwa. Saboda haka kaga a lokacin ne za a zo kan wannan a ba wani da hagu wani kuma a ba shi wannan. Ala kulli hal, al-qiyama abu ne na tsoro sosai wanda ya hawa sira'i da wuce sira'i, ya isa mutum ya dinga jin tsoron al-qiyama, wanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, siran takarta kamar gashi ce shi sira'i, sannan kuma gashi da tsananin kaifi. Allah maɗaukakin sarki a suratul Maryam yana cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, kowa sai ya wuce ta kan siradi. Saboda kowa kuma zai wuce ta kan siradi ne gwargwadon aikin shi. Akwai wanda zai wuce kamar walfiya, akwai wanda zai wuce da rarrafe, akwai wanda zai wuce ya cizge shi ya kama shi irin da ya da kyarnar sa'in da ya fi da kira ga kama duk ya yayi ya kushe shi, amma dai ya ji ya tsira an fita zai wujiga wujiga. Saboda haka yana ƙarƙashin jahannama ne, wani kuma zai fada. Ala kulli hal, gaskiyar lamari al'amarin al-kiyama al'amari ne na so, ya ishe ka kawai yanzu idan ka kusanci wuta za ka ji irin zafin da take. Duk iya ƙoƙarin yadda za ka siffanta wuta, siffanta ta zai maka wahala. Yanzu wutar da za a ce ma mala'ikun da suke jan ta sun fi biliyan ɗaya, saboda an ce za a zo da ita tana da linzami 70,000, kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne yake ja. Sannan yanzu misali wutar da ya zamanto cewa sashi da yana jin sashi ta, ta rage tunanin idan aka saka mata wanda ba ita ba. Kaga wannan yake nuna maka cewa abin yana da ban tsoro sosai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisai biyu masu ban tsoro. Na farko a kan kabari, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laula Allah tadafani lada'autullaha an yusmi'akum azabal qabr, yace in ba dan kada ku daina rufe juna ba, to da na roƙi Allah ya sa ku dinga jin azabar kabari. amma yadda hadisin yake nuna inda mutane za su dinga jin yadda ake azaba kabari duk da kofi suna ji amma mutane da aljani ne kawai ba sa ji inda a ce mutane suna jin azaban kabari to da ba su dinga fushina ba shi ne ma'anar laula Allah ka dafa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda ya fi wannan tsoro yake cewa law ta'lamuna ma a'lam la bahiktum qalilan wa la bakaytum kathira inda ake kun san abin da na sani to da kun yi dariya ne kadan kuma kun yi kuka ne yawa ba shi ma da kai baya dariya haka haka dai haka to duke ba Qur'ani na karanta ba amma an ce baya dariya saboda haka ala kulli hal al'amarin al-qiyama al'amari ne mai ban tsoro amma abin da ya sa wasu daga cikin mutane suke abin da suka ga dama gaskiya da yawa wasu ba su imani da ita ba a cikin kuma wanda suke kira kansu musulmai akwai wanda kwata-kwata ba su imani da ita ba wani malami abokinmu da wata ta zo take tambayar shi tana ganin kamar ba auren tsakaninta da mijinta saboda ya zo yana ce mata ya yi bincike ya yi kwamfani cewa sun maganar lahira nan da malamai suke ta wa'azi kawai dai suna faɗa ne don ka a shantace amma ya kwamfani ba wani abu ne su lahira saboda kawai dai don dai kawai dai malamai dai suna ɗan dai rage dai dare ne ana wa mutane wa'azi saboda kar su miƙe ƙafa amma dai shi a abin da ya yi kwamfani gaskiya ba wani abu sunan shi lahira ala kulli hal babu wani abu a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya ba shi sunan laki mabambanta irin alqiyama akwai wani ɗazu da ya rubutu a Facebook yake cewa a kawo mai surori guda shida wanda Allah ya fara buɗe ya fara buɗe su da suna da sunan alƙiyama ko da magana akan alƙiyama eh surori waɗanda suka fara da alƙiyama da magana alƙiyama yace a kawo masa guda shida to wani na ga ka uku na zo ina ta tunanin ya zan yi na samu mai guda shida cikin minti biyu uku hudu sai na tuno guda bakwai waɗanda suka fara da alƙiyama na tuno guda bakwai baran ji ko zan iya tuno su yanzu kaga iktaraba lin-nasi hisabu kaga suratul anbiya ta buɗe da alƙiyama ata amrullahi fala tasta'jil kaga ita ma ta buɗe da alƙiyama da alƙiyama ta fara kaga ni iktaraba na ya yi wannan fitar ƙorar bakun a ɗajen wuri da alƙiya ha sai ta tafi inda zarzara ta tsari ai ba ɗaya yake da ikta rabatu sa'ati ba ikta rabatu sa'ati ba jumlar ta farko kenan ka gane ko haka ikta rabalin nasi sabu a ta amurullah ai ba ɗaya suke ba nawa muka faɗa yanzu mun faɗi guda uku ko mun faɗi a bari mu taho a jere a jere mun faɗi guda uku ko to kaga kafin mu je lawo uku ma akwai iza waka a cikin wasiya kaga ita ma da alƙiyama ta buɗe to sannan bayan ka je ta sai ka tafi abin nan kafin ka je lawo uku din muna da alhaqa muna da alhaqatu malhaqa nawa kenan biyar ko to sannan bayan ka je alhaqa din sai ka ce lawo uku biyo ne alƙiyama shida ko to sai ta bakwai shine alƙariya ta malƙariya to kaga wannan su ne bakwai ne da zai da tuna yawa eh to dama sai sa ne cewa mun ci bi uku shi ya bada assignment ne akan akama shida to ni kuma sai na tuno guda bakwai sai na rubuta masa su to kaga shi malam Mustafa ya ƙara ta takwas idza zulzilatil ardu a ga su da wannan ba ai babu magana kasa idan wannan alamomi ne na riya harshen duniya ne bata zo ba yawwa ai saboda ka karanto ka gani ba alkiyama bane idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idzin tuhaddithu akbara bi anna rabbaka agani to kaga ala kulli hal banda wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta sunaya yawma tanat yawma tubla sarair kana tunan asiri fatidatun rafi'a tana daukar ga mutanen da ake ganin su kakararru a duniya raba katiba kuma akwai inda kuma za ta kankantar da su za a zanta a shi kafaru ne ka gani duk wannan kaga yana daga cikin sufofin alkiyama yana daga cikin sufofin alkiyama to malam anan gurin abin da yake ce mana shine musulmi ya imani da wannan ranar ta karshe sannan kuma ya yake cewa babu wani ne bayan wannan shi yasa ake ce mata yawmul akhir saboda za a shiga wata rayuwa ne ta daban kuma ta'til hayatit thaniya bayan haka sai rayuwa ta biyu ta zo malam yace wal yawmul akhir lidari akhir fa yab'athu Allahu subhanahu al khalaiq ba'sa Allah madaukakin sarki zai taso da halittu tashi wa yahshuruhum ilayhi jami'an Allah zai tashe su gaba daya li yuhasibahum dan ya musu hisabi kitabin da Allah madaukakin sarki zai yi wa mutane hisabi ne kawai na dan tattabawa haka na dan tattabawa ya zo a cikin hadisi cewa ba wani mutum a cikin Allah ya mai yayi magana da shi ma min kun min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tilqa ba wani a cikin ku ba sai Allah sai yayi magana da shi babu tuljuma babu wani hafinta saboda haka nan sallallahu alaihi lokaci a cikin hadisi da yake cewa da nana Aisha man nuqisha kitabu uzdu tun mutumin da aka mai diddigi a wajen kitabu sai an mai azaba sai ce ya la ya haka alhali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa ma man uqisha kitabu bi yamini fa sawfa yuhasabu kitaban yasira wa ma man uqisha kitabu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal ard sadiya dan bujiroyi san tuka sanan nan ka dan yi kaza kuka ci kaza ka dan yi kaza amma in dai zan abu diddigi to tun ba ni sha shi ne malai littafi sai ka duk mutumin da yake bukatar ya fassara alqur'ani ne girma dole yana bukatar ya koma ya duba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inda duba sunna ba zai iya fahimtar alqur'ani yake fayyiji al afrara kin na'im al muqim fi janna Allah zai saka wa mutane kirki da ni'ima tabbatacce a aljanna wa yajzi al fujara bil adab al muhim fi nar wadanda kuma suke fajirai Allah zai saka musu da wulaƙantacciyar azaba a wuta saboda Allah subhanahu wa ta'ala bisan da fatar ta ta nuna zai sake musu wata fata kuma yadda ya zo a suratul nisa kullama na rujat kiludun badalna zuludan liyazu al azab
لأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها فخروج لما فيه الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات ثم ينفخ في الصور نفخة الفناء والصعق ثم نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين ثم تعطى الكتب فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله ويوضع الميزان ويجري الحساب وينصب الصراط وينتهي الموقف الأعظم في استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وذلك للأدلة النقلية والأقلية الثانية.
قال لي في السواك القيامة تزول أقوى ألام كدهات كخروج المسجد الدجال كما مسجد الدجال مسجد الدجال wata halitta ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta a matsayin bala'i ga mutane, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ba wani annabi face ce ya tsoratar da al'ummar sa akan masihu dajjal. Duk wani annabi da ka sani to ce ya tsoratar da al'ummar sa akan masihu dajjal. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kida annabi Isa sun fi kowa tsoratar da al'umma saboda su ne suka zo a ƙarshen zamani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa in yakhruju ana fikum fa ana hakiku, in ya fito lokacin ban mutu ba to insha Allah ni zan zama muku da shi, amma idan ya fito bayan na bar duniya to kowa ya yi ta kanshi. Shi masihu dajjal ba karamin musiba ba ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan shi ɗaya ne. Saboda haka daga cikin musibar da zai yi shi ne Allah zai ba shi wasu abubuwa wanda Allah da ya yi wa arzikin imani mai ƙarfi ba zai iya binsa. Yininsa na farko kamar yadda ya zo a cikin hadisi zai zama kamar shekara ɗaya, mana za a shekara ɗaya rana ba ta faɗi ba. Yini na biyu kuma kamar wata ɗaya, za a yi wata ɗaya rana ba ta faɗi ba. Yini na uku kuma sati, kamar sati irin na kwanakin duniya. Sai ce ragowar kwanakin su kuma a duniya kamar ragowar kwanakin ku. Haka masihu dajjal zai zo. Har aka tambaya nan sallallahu alaihi wasallam za a yi da sallah, tunda za a shekara ana yini ɗaya. Sai ce za ku dinga kaddarawa ne. Kawai bayan yan mintuna ka kaddara yanzu azahar za ta yi, bayan ɗan wani lokaci sai ka kaddara yanzu la'asar za ta yi. Saboda duk sallolin suna nan za a yi su a yadda suke, amma dai rana ba za ta faɗi ba. To shi masihu dajjal akwai mutumin da zai zo ya raba shi gida biyu, kuma ya ce ya haɗe zai haɗe. Yana da abubuwa da yawa da zai dinga yi a bayan ƙasa wanda ba wanda yake iya yi sai Allah Maɗaukakin Sarki. Amma a hakan mutane da yawa za su dinga yin imani da shi sai wanda Allah ya kirata. Saboda haka a gushinsa kuma an rubuta kafir, amma ba wanda zai gani sai mutumin da yake muni. Saboda haka zai zauna tsawon lokaci har daga bayan Annabi Isa ya fito shi ne zai kashe shi. Wai ajuju wa ma'ajuj, su kuma ajuju wa ma'ajuj a zahirin nassoshin hadisi shine masihu dajjal an riga an halicce shi, kamar yadda hadisin gaskata yake nunawa, yana nuna cewa an halicce shi kawai dai bai kara fitowa ba. Hadisin gaskata akan shi Abdurrahman Kani Yakub ya yi rubutun sa na fiya hadisin, to in ban manta ba. So akwai tanimin jari wanda ya haɗu da wata dabba wanda a zahirin magana nan sallam shi ne dujjal, saboda haka shi ne hadisin da nan sallam ya yi ruwaya shi ma a wajen tanimin jari. Sun suna faɗa ulumul hadis ruwayatul akabir anil asabiya, to shi ne misalin wannan hadisin. A zahiri yana nan kuma arziki an halicce shi. Su kuma ya juju wa majuj, wasu mutane ne mabannata waɗanda za su fito a baya a ƙarshen duniya, su ma dai already akwai su, dama akwai su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a suratul Kahf. Zan ƙarmaini ne ya sa musu shamai lokacin da ya yi yawo, tunda shi Zan ƙarmaini ya yi mulkin gabashin duniya da kuma yammacinta. To shi ne aka kai mai complain cewa إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هل ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما شيني يمسوا كثيرا خرج ديا نجوز كنا جيرت كثير duwani ne wanda ma a wajen zulkar ne ya koya ko shi ne ya fara yin wanda haka dai suke cewa a wani Allah ne mafi sani ko akwai wanda suka riga ce wanda saboda haka zulkar nan shi ne ya mutu ya yi wani katangar karfe tsakaninsu da mutane an ce suna bayan shaina ne to an ce kullum suna kwakula wannan katangar haka aka ce in sun zo ya tsara ta koma tsohon akwai ranar da ta ce insha Allah gobe za su karata so in suka da ya iska ne ta yi cike tafiya saboda haka ce su karata ya fi shi so in suka shigo su ma maɓannata ne sosai kuma suna da yawa da ban mamaki suna da yawan gaske za su ɓata duniya su ma dai ƙarshe dai za su mutu duk sanda suka zo yana daga cikin alamomin nuzulul isa annabi isa zai dawo kamar da wasu nassoshi suka nuna annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya zai shekaruna in ya dawo shekara bakwai in ya dawo zai yi shekara bakwai kamar da yadda bai ya faɗa wasu sun ce ya yi shekaru 33 ne kafin a ɗauke shi in ya dawo zai yi bakwai ya ƙarasa 40 ɗin shi shi ma sai ya mutu shi kadai ne a cikin annabawa bai mutu ba na duk annabawa gaba ɗaya sun mutu saboda haka shi kadai ne bai mutu ba sai ya zo ya karasa wannan bakwa sai yanzu shekarun da ya yi a sama duk ba a cikin littafi ala kulli hal annabi isa in ya zo zai karya cross zai kashe alhanzir sannan kuma kamar yadda muka faɗa a baya shi ne zai a kashe tutar makurujin dafa shi ma wannan a musulunci ya tabbatar a alkur'ani ya tabbatar da shi shi a kota dabba da za ta fito da fitowar da shi ma yana daga cikin alamomin tashi a yi dama kudin ushen su ne mabirbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta hudu ta yamma Allah zai karɓi tubansa an ce kamar da ya zo a wasu nassoshin kullum idan rana ta faɗi to ba za ta fito ba sai ta je ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi saboda haka sai Allah ya ce ta sake koma ta sake hudowa ta gaba kullum haka suka faɗa malamai to idan lokacin ƙarshen duniya ya zo don ta zo ta sujjada sai Allah ya ce ta koma ta inda ta dawo ta inda ta zo kawai ta koma to lokacin ba maganar tuba wasu malaman sun fassara wannan ayar ta ƙarshe ƙarshen suratul an'am da wannan hal yanzuruna illa an yi atiyahumul mala'ika aw ya atiya rabbuka aw ya atiya ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سو ده haka duk lokacin da rana ta fito ta yamma to an samu matsala Allah kai kai mu lokacin wa ghayra zalika min al-ayat da wani wannan na daga ayoyi malami yake cewa thumma yunfaqu fi as-suri nafkhat al-fana wa sa sai a yi busa wata kowa zai mutu mun yi bayanin wannan tun manafkatun ba su wani so walƙiyamin rabbin alamin sai kuma a yi busar da mutane za su tashi tun mato alkutu sai a raba kutu wannan ba da littafin abu tsoro ne wani mutum ya zo wajen Ibrahim bin Adama ya ce yana so zai saɓa wa Allah sai Ibrahim bin Adama ya ce masa to za ka iya saɓa wa Allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyar sai ce faɗa mu sai ce sharaɗi na farko shine idan ka saɓa wa Allah ka daina cin arzikin shi sai ce haba yanzu akwai abin da mutum zai ci wanda ba arzikin Allah ba ne sai ce to ba za ka ji kunya ka ci arzikin Allah kuma ka saɓa masa ba sai ce sharaɗi na biyu idan ka taba wa Allah to ka fita daga duniyar ta halitta sai ce ba kun da mutum zai rayuwa da ba Allah ba mai halicce shi sai ce to yanzu ba za ka ji kunya ka taba Allah kuma ka zauna a duniyar shi ba kamar yanzu misali ka je gidan mutum ba kunta kuma ka dinga saba dokokin shi kuma ka ci gaba da cin shinkafa da kaza a gida kaga akwai rashin kunya na uku yace idan ka saba idan za ka saba Allah to ka boye inda ba zai ganka ba sai ce Allah la takfa alayhi khafiya ba abin da yake buya ga Allah sai ce to na hudu idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai aljanna za ka sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfi ne sai ce na biyar idan ka saba wa Allah idan aka ba ka littafin ka kankanin zunubai jahannan hagu to ka ce ba sai ka yi ka saba sai kawai sauran ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramun kacibu ainihin kiramun kacibu ai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta kuma kaga idan mutum zai saba wa Allah yana tuna waɗannan abubuwa to wannan zai sa mutum ya mutunci saban Allah madaukakin kai alamin yake cewa wayuba'ul mizan kuma na akhiri kitabahu bi yamini akwai wanda za su ansa da hannun dama kuma na akhiri kitabahu bi shimali akwai wanda za su ansa da hannun hagu wayuba'ul mizan sai a zo a sanya keli wanda kamar yadda nasoshin hadisai suka zo a keli ana auna abubuwa guda uku ana auna ayyuka ana auna kuma takaddun ayyuka ana auna ayyuka dai gashi nan kamar sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi shakkin rabi'a wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga wannan yana nuna cewa ana dora ayyuka nan ya fi nauyi na lada shi kenan kuma na halakin ne shi kenan kawai mu hawiya kuta da rai sannan ana dora takaddun ayyukan su ma ana auna su kamar yadda ya zo a hadisin bidaka ko na hadisi da suke ce mai hadisin bidaka shi hadisin bidaka wani mutum ne wanda za a zo da duka zai zamanto cewa yana da ayyuka idan in yana takardu yake da suna guda 99 ne ko 99 ne ko 100 99 za a zo da su gaba ɗaya ba aikin alkhairi a ciki sai a dora su a ɓangare ɗaya to mutumin nan ya ma fidda rai saboda 99 sawa ɗaya wanne irin abin nan ne ko zaɓe ake yi ana da local government 100 aka kawo local government 99 baka ci ba ai kawai yake wato congratulation saboda ka san abubuwa sun riga sun tafi ko yanzu ana zaben Najeriya sai 34 a ce ana gaban ka saura ta biyu ya rage ala kulli hal shi wannan mutumin bayan ya fidda rai sai Allah madaukakin sarki shi inna laka indana hasana ai kana da wani kyakkyawan aiki a tare da wani sai a dauko wata takarda guda ɗaya shi ne gida kaɗin to aka dauko ta wannan takardar kalmar shahada ne a ciki sai a dora ta a ɗaya ɓangaren su kuma 99 suna ɗaya ɓangaren saboda haka wannan takarda guda ɗaya sai ta daga ragowa to kaga wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa ranar alkiyama ana auna takardu to sai abu na uku da ake auna shi ne na shi kanji mutumin za a dora za a dora shi a kan suke za a dora shi ta kanta abinci da yawa ne kana cewa to shi kanji mutumin za a dora shi a kan suke kamar yadda ya zo a hadisi a nan sosial media shi akwai mutumin da za a gan shi tuƙeƙe a duniya amma aka dora shi a cikin layi inda Allah ya gana a bawo ba bai kai nauyin fuffuken sauro ba haka lokacin da sahabbai suka yi wa Abdullahi bin Mas'ud tirantaka kwaurinsa suka yi masa dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahu as'alu fil mizan min jabal uhud ya ku dutsen uhud nauyi in ha dora shi akan mizan to wannan sai yake nuna cewa duka uku ana dora su ko ya jiru hisab sai a fara hisabi sun yi bayanin tsawon samustira ko sai a dora tirabi shi ma mun yi bayani a takaice wayan sai al-mawqif al-a'zam bi istiqrar ahli al-jannah fi al-jannah sai a gama wannan matsayar mai girma sai ta tike zuwa ga ɗan aljannar ta fi aljannar ɗan wutar ta fi wuta kamar yadda wasu dalilan suka nuna za a yanka mutuwa a ɗauko ta a yanka ta ba maganar mutuwa kisa kamar yadda ya zo a cikin sautin Zukhruf ne ko wana da waya maliku ya fi alaina rabu kala innakum makisun ta ce malik kawai ka roƙi Allah ya kashe mu mana yadda kuma nan tare da kuna nan za ku ci gaba da zuwa jama'a cikin nan saboda haka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara yana da imani ko da kwayar zarra ya mutu da shi ba zai dawama a cikin wuta ba akwai ceto kala-kala wanda za a yi duk bayan an gama waɗannan sai a zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce masa shafa'atul mala'ika wa shafa'al mu'minun wa shafa'an nabiyyun afwan shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyyun wa shafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimun illa arhamur rahimin saboda haka a ce masa mala'iku sun yi ceto annaba sun yi ceto mu'mine sun yi ceto yanzu ba wanda ya rage ceto illa arhamur rahimin wanda ya fi kowa ramaye za ake kira saboda haka Allah subhanahu wataala sai wata damka ta inda za a ciro wasu mutane wanda sun kone sun babbake sai a ciro su saboda haka suka yi wani Allah ya musu wata kwalima sai su ci aljanna ya kulli hali ya kamata kowa ya ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul hashr يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا قوانا دفك إيماني كنت صورا الله قوة لكم تدين قدوب عبن لتجابا سر سبو ديكا سبو دقوش توبة تدين الصم يا تبا يا عواي تيجا شكرنسا تيجا شكرنسا تيجا نولي فانا كنت تيجا شكرنسا sai ga a cikin shekaru sittin akwai kwana 21,500 saboda ka sai ya faɗi suma ya ce yanzu a ce kullum yana aikata zunubi ɗaya to ya zai yi da zunubin shekara ya zai yi da zunubin kwana 21,500 Rabi'atul Adawiyya aka tambaye ta aka ce mata kina jin tsoron haɗuwa da Allah ta ce haba mala yanzu idan ka saba wa abin halitta za ka ji tsoron kwaɗi da shi ina kuma ka saba wa mahalicci ala kulli hali ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron haɗuwa da Allah kullum mutum ya dinga yi wa kansa misali kuma mutum kayya kar mutum ya raina abin da zai gabatar da sadaka jami'a daga cikin matsalolin da muke da su a al'ummarmu ta Hausawa galibi idan ana maganar sadaka ko ana maganar taimako ko ana maganar yin wani abu wanda zai amfani mutum bayan ya mutu to mutane galibi abin da yake zuwa musu shine masu kuma kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Tauba ko wallazina la yajiduna la wallazina la yajiduna illa sayyida kaga kowa yana yi ne iya gwargwajen abin da zai iya to haka ne ko na ji shi in ya inganta kowa na ba shi percentage ne sabin yalla bai ya ba da miliyan ɗaya sadaka misali to wani talakan ya ba da naira 100 za su iya daidai a lada saboda ne saboda in wancan hadisin ya inganta kowa ana ba shi lada ne gwagwadon percentage din abin da ya fitar ne daga kudin shi saboda haka yanzu wanda ya bada yake da miliyan 100 ya bada sadakan miliyan 10 Allah ya sa yana da 100,000 shi kuma ya bada 10,000 ladan ɗaya da wanda ya bada miliyan 10 saboda shi iya abin da yake da shi kenan ya raba gida 10 ya bada 1 yawa wallahi ne la yajiduna illa sudahum to ala kulli hal yana da kyau gaskiya wannan fikira ba fitar da ita daga rayuwar mu galibi za ga dukkan na aka tashi ne mun ce mako kawai ne kudi ake tunani to yana da kyau mutum shi ma ya saka nashi ke kudin ya wani shi sai an ba haka ba sai zo masu kudin sai su shige aljanna sun ji dadi a duniya kai kuma ka wala a duniya baka ji dadi ba kuma baka yi abin da ya kamata wannan ba Allah ya ba mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh